محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يدركم أسرين دبير أسرين كراتم منا نتيجه ندرسين مقدمة العزية، المقدمة العزية فالشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله أولا درسين مني مجانا أكان رامو والصلة دواجبشن سا دوكما واجبشن ترتيبي تكانن سلولي عند متن ذكي راموا دكما ترتيبي تكانن سلولي راموا دسلر ينزي دكما حال دبي كتن شيء عند يتن ينا كتن سلل فرلا يتن دي وتسلل فرلا بود يكتا قباتا إذن شي لمن كو إذن ينا سلل شي كتن كو إذن شي ماموني دمين وات أنم بياني أشتن در سمو نوان شماكم akwai abu daya wanda yake na fada duka kukure su fitar baki ce wanda da yawa an yi ta tambaya kuma nace a tuna min yau in nazo zan gyara shi ne nace wanda ya samu raka'a daya ta sallah ranar juma'a sai ya sai sallah raka'a hudu ta azhar kukure ne su fitar baki ce abinda nake nufi wanda bai samu raka'a daya ba wanda ya zama to wato bai samu raka'a daya ba ya zo ranar juma'a bayan liman ya dago daga ruku'u kaga bai samu raka'a kudu ba kenan to wannan idan liman yayi sallama sai tashi sallar azhar domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man adraka rak'atan min as-salat faqad adraka as-salat wanda ya riki raka'a daya ta sallah ya riki sallah to tunda shi tunda bai riki raka'a daya ba ta sallar juma'a bai riki juma'a ba tunda ko bai riki juma'a ba to ya zama to hukuncin sa wajibin da yake kansa sallar azhar wannan saboda mutane da dama sun zo sun tambaya abin ya rubuta sai ta ai ba haka na fada ba sai ai haka na fada saboda haka wannan shine daidai cewa wanda bai samu raka'a daya ba ranar juma'a to sallar azhar dai amma wanda ya samu raka'a daya sai ya tsara raka'a daya sai ta zama tuwaye raka'a biyu domin ya samu hukuncin sallar juma'a da nassar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau zamu tashi inda malam ya kulla cewa tambihin fadakarwa sayati zai zo a cikin bayanai a wannan littafi mai albarka wato a cikin wajen babin salawar sunnonin wajen babin sunnonin sallah anna ahda ar-rak'a inda ibn al-qasim bi raf'i ar-ra'si min ar-ruku' cewa raka'a tana kulluwa a wajen malam ibn al-qasim shine abdurrahman ibn al-qasim al-misri eh daga cikin manyan imamu malik faqihi yana da zurfin fahimtar addinin musulunci kuma hatta a yana da zurfin fahimtar fiqhi kuma a ilimin hadisi ma amintacce ne wajen riwayar hadis shi ma ya rawaito muwatta daga imam malik kuma ya lubunce shi a ƙarshen rayuwarsa kuma lokacin da ya dawo misra garin su bayan ya bar imam malik shi ne ya da martabar imam malik a misra kuma daga gare shi ne ma hatta mutanen da suka shigo da suka kawo martabar imam malik zuwa maghrib wanda hatta zo mana nan ƙasar afirka duk daga cikin almajiran ibn qasim ne kuma shi ne yake amsa tambayoyin da suhaimun ya masa a cikin littafin nan na fiqhin maliki na da ya tara fatwoyin imam malik babban littafin da ake takama da shi a martabar imam malik almudawwanatul kubra ibn al-qasim shine abdurrahman ibn al-qasim al-utaki ya mutu a shekara ta 198 bayan hijira idan ban yi wahami ba ina kai san haka ne shekara ɗaya suka mutu da abdurrahman ibn mahdi to a wajensa kullu raka'a bi raf'i ar-ra'si min ar-ruku' idan mutum ya dago kansa daga ruku'u shine zai zamanto ya kullu raka'a ko kuma a cikin bayani a wancan a cikin bayanin mu mun ce da yake ake kulla raka'a ya shine mutum za a masa hukunci ya kulla raka'a a sallah in yi ruku'u daga ya fi ya yi ruku'u to ya samu raka'a alal misali idan yana yin ruku'u sai rana ta fito ya samu sallah asuba a kan lokaci amma idan bai samu ruku'u ba sai rana ta fito to bai samu sallah akan lokaci ba to a wajen ibn al-qasim idan ya yi ruku'u sai rana ta fito kafin ya dago daga ruku'u rana ta fito a wajen ibn al-qasim ya samu raka'a ko bai samu ba a wajen sa bai samu ba to in ya dago daga ruku'u rana ta fito sannan zai samu zai zama to kan cewa ya samu raka'a a cikin lokaci ya gama ruku'u dago kansa daga ruku'u a wajen sa kenan illa fi masail madhkura fil mutawwarat da akwai wadansu mas'aloli wannan sabani ne a matabar imam malik tsakanin ibn al-qasim da ɗaya daga cikin almajirai shi ma Imam Malik al-Ashhab, shi ma daga cikin almajirin Imam Malik, almajirin Ibn al-Qasim ibn al-Ashhab al-Masri. Ashhab yana daga cikin wanda ake gani mustajabu du'a ne, shi yake cewa shi kuma a wajensa yana tare da akul, ana kulla raka'a ne da mutum ya ɗaga ya sanya hannunsa a kan gwiwarsa in zai ruku, kamar yadda Ibn Umar yake. Kuma ma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi shaida akan wannan, man adraka rak'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Ar-rak'a abinda ake nufi anan wajen ar-ruku, shi ta Ibn Umar yake cewa man adraka ar-rak'a faqad adraka as-sajda, wanda ya rike ruku to ya rike sujada. Ma'ana za a hukunta da cewa wannan sujada ta sa ya same ka, amma wanda bai rike ruku ba kuwa duk sujada da zai tare da liman, wannan sujada guda biyu da zai tare da liman ba sai ya rama su ba, tunda in yi zai liman ya riga ya ɗago daga ruku bai sami ruku'u ba, to kaga amma zai bi shi ya sujada sai wannan sujada da yayi bai same su ba sai ya samu ruku'u. Wannan haka Ibn Umar yake, kuma wanda yake shine Allah shine as-sahih. Wannan ta kaulin Ibn Qasim shi ma kansa ya saba a cikin waɗansu masail da didigigu wanda yake yazo a cikin wannan, ishara ne da wani sabani da yake cikin mataba. Abinda yake dai zamu itimadi da shi zamu rike a nan shine abinda yake mafi rinjaye, shine abinda wannan sahabi shi ma Ibn Umar yake akai, cewa ana kulla raka'a a cikin sallah ne da rukun ruku'u. In kai ruku'u, in ka zo liman yana ruku'u ka same shi a cikin ruku'u ka samu raka'a tare da liman. Idan kana sallah kai kaɗai, kai kuna sallah kuku da yawa, kuka yi ruku'u kafin lokaci ya fita kun samu sallah kun samu raka'a. An fahimta, dukkan wani hukunci da ake cewa riskar samun raka'a ana samu ne da samun yin da wata mutum ya sanya hannunsa a gwiwarsa ya sunkuya. Amma da kamar a ce mutum ya zo yana sunkuya waliban yana ɗagowa, ana haka sai hannun an yi tafin matsauniya, yana sunkuya waliban kuma yana ɗagowa, to ne ya samu raka'a? Dole sai in ya sa hannunsa a kan gwiwarsa ya kuma gama sunkuye ya samu liman a cikin wannan sunkuyen shi ne ya samu ruku'u kuma shi ne ya samu raka'a. Na'am, ko da bai fara tasbihi ba, tasbihi ba sharadi bane, sharadin ya zamanto raka'an, ya zamanto adrakar ruku, ya rike ruku, mutum zai rike ruku ne da awwal juz'in minhu, da juz'in farko nasa. Ruku'u kuwa shine mutum ya sunkuya kuma ya sa hannunsa akan gwiwarsa, to in ya same shi da juz'in farko ba sai ya gama ba. Ko kafin ka ce subhana rabbiyal a'la, ko kafin ka ce subhana rabbiyal azim, sai liman ya riga ya dago. In dai ka sanya hannunka kafin ya dago, to ka samu ruku. Wannan shine abin da zamu yi tunani da shi a kan cewa shine abin da yake rinjaye. Wato wannan da faɗa ne dai, ma'ana a cika ko sai mun yi taga ne a nan wajen, ta mata biyu uku ne, amma wanda duka mafi inganci shi ne mutum ya cika a wajen ayyuka ya rama wajen karatu, domin shi aka rinto daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Ibn Umar da Ali ibn Abi Talib. Ma'ana ayyukan ya zamanto ɗorawa take, ka ɗauki abin da ka samu tare da liman shi ne farkon sallarka, da haka idan liman ya sallama sai ka ɗora a kan wannan. Da haka idan ka samu raka'a ɗaya tare da liman ta magariba, in ya sallama sai ka ɗora a kan wannan, sai ka tashi ka kawo kai raka'a ta biyu, ka zauna ta tahiyya, sannan ka tashi raka'a ta uku. To amma wajen karatu sai ka rama, saboda haka a raka'a farko da za ka rama bayan liman ya yi sallama, da za ka cika a wajen hai'a za ka cika ta ne ta zamanta a matsayin raka'a ta biyu, amma wajen karatu za ka rama karatun raka'a farko ne, fatiha da sura a bayyane. Raka'a ta biyu yadda za ta zamanta ita ta uku wajen cikawa, amma wajen karatu za ka rama na raka'a ta biyu da baka samu tare da liman ba, sai fatiha da sura a bayyane. Wannan shi ne mazhaban jumhurin malamai, Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad a cikin mashhuriyar riwaya daga gare shi, kuma ita ce tafi inganci, saboda amriyoyin sahabbai haka suke yi, ba a samu kuma wanda ya saba musu daga cikin sahabbai. Amma ɗaya yadda ta fi sauƙi shi ne kawai kai bina'i mutlaqan, ka gina a wajen aiki, ka gina a wajen karatu, mazhabar ahlul hadith kenan. Ta fi dacewa da kiyasi, ta fi sauƙi, amma ta fuskar hujja mazhabar jumhur ta fi, saboda an yi aikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Faslun, zamu tafi sabon fasali. Wannan fasali yana bayani ne akan lokacin da ba a yin sallar nafila a ciki. Yana daga cikin abubuwan da ake bincike a cikin ilimin fiqh, bayanin bayan an yi bayanin lokacin sallah, waɗansu malamai bayan sun kawo bayanin lokacin sallah to sai su biyar da shi da bayanin lokacin da ba a sallah, kamar da Imam al-Bukhari yayi a cikin Sahih al-Bukhari, da ya kawo babin lokacin sallah sai kuma ya kawo abubuwan da lokacin da ba a yin sallah. Waɗansu kuma daga cikin malamai sai su jinkirta bayanin lokacin da ba a sallah sai sun yi bayanin sallolin nafila, tunda abu ne wanda ya rataya da hukuncin sallolin nafila. To amma shi nan mawallafin wannan littafi Sheikh Abdul Hassan Shadli rahmatullahi alayh, bayan ya kawo bayanin rama sallolin farilla, to sai ya biyar da shi baya da bayanin lokacin da ba a yin nafila, domin ya nuna cewa lokacin da ba a yin nafila din nan a lokacin da ba a yin sallah ya ke danta da sallolin nafila. Ita sallar farilla ya riga ya gaya mana tun a farko cewa wajibi ne mutum ya rama sallar farilla a kowane lokaci. A kowane lokaci ya tuna ka wajibi ne ya rama, ko muka ga hadisin da ya karfafa wannan hadisin Abi Huraira, da wanda ya bacci bai yi sallah ba ko ya manta bai yi sallah ba ko ya yi sallar yayin da ya tuna. Kaga sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayin da ya tuna. Wannan kuma yana daga cikin abin da ake kira a usulul fiqh al-fadl al-umum, domin cewa akan yayi a kowane lokaci ya tuna ba tare da la'akari da cewa lokacin ana sallah ana nafila ko ba a nafila ba. To a shahidi nan sai biyo da shi da wannan fasali na bayanin lokacin da ba a yin sallolin nafila. Yake ya harimu alaihi, yana wajaba a kansa, wato akan shi masallami yin sallah, sawa'un namiji ne ko mace ne ko babba ne ko yaro ne ko mazaunin gida ne ko matafiyi ne, in dai mai sallah ne to yana haramta a gare shi salatul nafli, yayin sallar nafila inda tulu'u shamsi, yayin hudowar rana. Salatul nafli abin da yake nufi da salatul an-nafl shine al-qari, asalin ma'anarsa al-qari, asalin ma'anarsa qari, kamar da Allah ta'ala yake yi wannan lillahi fatahajjad bihi nafilatan lak, a cikin dare kai tahajjudi kai sallah wanda za ka yi bayan ka yi bacci ta tashi, nafilatan lak qari ce a gare ka. To yanzu ma'anar nafila wato qari ce bayan ka yi farilla ka fika, to duk abin da za ka yi kenan nafila, kuma qarin alheri ne, sai aka cewa ta an-nafl, ai ma'ana qarin alheri ga bawa. Ita ce sallolin da a wajen malaman fiqhi suna fassara nafila sun kasa ta kashi kashi, akwai wanda take sunna, akwai kuma sunnar ma akwai mai ƙarfi, akwai kuma wanda yake sunna ba mara ƙarfi, sannan kuma akwai taqayyudi wanda ita ce kira wanda ita ce kira nafila, sallolin da ba farilla ba. Nafila ita ce wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalarta ko kuma yayi amma bai bayyana ba a cikin mutane, kamar sallar dare, sabanin sallolin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su a cikin jama'a, kamar sallar Idi, kamar sallar roƙon ruwa, kamar sallar kufufi, waɗannan sunnoni ne masu ƙarfi. To amma anan abin da yake nufi da salatin nafil, sallar nafila, dukkan wata sallah ba farilla ba, sawa'un sunna ce mu'akkada ko ba mu'akkada ba, ko kuma kawai ta tsayi ce sunna wata ce ba mu'akkada ba, shine ba mu'akkada ba ne ƙarfi ba, shine kamar wato sunnonin rawatib, sunnonin da ake kafin sallah da bayan sallah, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bayyana. To ita yin sallar nafila yana haramta ga mai yin sallah ya yi ta inda tulu'u shamsi, yayin da rana take hudowa, wa inda ghurubiha, da kuma yayin da take faduwa, ma'ana inda tulu'u shamsi, ai wato yayin da shine abin da ake tulu'u shamsi, buduwa hajib shams, bayyanawar wato wato jirar rana, ita ce wato wannan da'irar ta sama ta rana, yanda take mai hudowa lokacin da sallah da ta sai kullu sai ya zama za ta iya ganta tana hudowa, lokacin ne aka haramta nafila. Har kuma in ta gama fitowa ya zama to kan cewa ta yi sama sosai yadda za a iya ganin ta, to wannan lokacin shi ne ake nufi lokacin tulu'u shams, shi ne aka hana yin sallah. Wa inda ghurubiha, yayin da ta farkata ya zama to wato da'irar ta kasa ta koma tsira a bayan kasa har ta je ta fadi, to shi ne ghurubu shams. Dalili akan haramci yin sallah a wannan lokacin hadisai da yawa. Daga cikin akwai hadisin Abdullahi dan Umar a cikin Bukhari da Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tataharrau bi salatikum tulu' ash-shams wa la ghurubaha. Kada ku kargadan wato hudowar rana da faduwarta ka addu'a domin yin sallar wannan hali ne kwalo-kwalo daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Halin annabi sallallahu alaihi wasallam tawa matsayinta tahrim haramci. Kuma da hadisin Amr ibn Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan rana ta zo fitowa tana fitowa baina karnai shaytan tsakanin kafofi na shaytan وهي ساعة يسجد لها الكفار عليك كل ميكا تريما سيدي ترانا تكي متى سجدة فأمسك عن الصلاة كتاني قبرين ينسلا وانا اللوكش حتى يفعلوك تنسى كم وانا قلوكش مفات ورعان طبعا حكا وانا يمينا شوار ينسلا عليك كل من هرم كتيني حكا أمريك ما أنا روانا عند جاهدنا ألي دعائك أما سوى حديثنك بعد كم بخاري ومسلم بل حديث الأمر إبن أبا سينا في صحيح مسلم حديث سيدنا علي كان في ابو داود حديث عائشة كما بعد في صحيحين وكذا دول ما حديث الناس حبي سنين الشيوع حرام اللي عند رانا تكر 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 يهودي ومسلم يصلى ان ان لم تهني ده ابو داود الا تفرقوا دليل من فرقوا ده اتى بذا اي با saboda a lokacin hudowa a lokacin da tana tsawata tsakanin kafe guda biyu na shaytan kuma a lokacin abu na biyu dalili na biyu lokacin ne mala'ikai suke mata kafirai suke mata sujada. To da haka idan kai sallah a wani lokacin tamkar kayi sama da kafirai ne kuma a lokacin nan tamkar tana yin sujada din ne ga shaytan tunda an ce ma'anar hudowa da take yi tsakanin kafan shaytan shine yayin da take hudowa ya sauwala ma mutane yi rinka yin sujada da rana amma a halin da a hakika shi suke mata sujada domin daidai ya haɗu tare da ita inda take hudowa ya zama to ya sanya kafansa a nan hakikan nan da yake sanya kafansa din Allahu a'lam da wannan hadisi shi sani malamai suka ce wannan ma'ana ta da suka kawo da tawili na fassarori wanda yake irin waɗannan abubuwa da ita na ilimin daidai ne wanda za a faɗa da lafuzza da ba lallai ne ya zama to mun yi idrakin hakikanin abin da yake ba sai mu imani da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tare da yaddan mu akan tare mu san hakikanin yadda abin yake ba ko ba. To wannan shi ne illar da yasa aka hana a yi sallah a wannan lokaci. To sallah a wannan lokaci guda biyu haramtattu ne ba su halatta ba saboda waɗannan hadisai da baka ambata wa inda khutbatul jum'a da kuma lokacin hudubar jum'a yayin da ake yin hudubar jum'a yin sallar nafila haramun ne dalili saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da sauraron hudubar kuma yake mala'iku ma idan liman ya zo sai su nade takaddusu su zo wa ja'u yastami'una ad-dhikr su zo suna sauraron wato hudba. Wannan a wajen a matsayin Imam Malik mutlaqan ne ga kowane mutum sawa'un wanda yake zaune a cikin masallaci da aka fara hudba ko kuma wanda lokacin ne ya shigo cikin masallaci duk da bai sallah ba saboda wajibinsa a lokacin nan shi ne sauraron hudba ba ya shigar da wani abu ba. Da haka in yi nafila sai zaman to ya bar wajibi domin mustahabbi ko ba a bar wajibi domin mustahabbi. To amma wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna hani na wato ai nafila yayin da ake hudu ba ba ala islahi bane ba a sake shi ba kaidi ba an kayyada hali guda daya wanda da izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam da umarninsa ya halatta ma akwai wanda ya halatta ma yayin nafila yayin da yake hudu ba. في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم اذا جاء احدكم الجمعه اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما اذا انت يجي في مصلاتي الحال لمن ينا يخطب عشر على الجمعه كده تو يصلي ركعه دي ثم يتكيتا يجدرك وليتجوز فيهما يجدرك ترى كنت تقول ايه wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini ga mutum daya ya nuna wannan mutum wanda yake jima sallaci ana hudu ba to wanda bai jima sallaci ba kuwa ya hada da wanda yake zaune a cikin masallaci din da lokacin ne ya shigo ba da kuma wanda ba shi zuwa masallaci ba amma ya zo jima'a shi ne bai shigo cikin masallaci ba. To haka masu zuwa haraba a bisa gaskiya masu zuwa sallar jima'a su zo haraba ana hudu ba zaman ke kamata dan da zuwa cikin masallaci ba ballantana ake sai sun yi tahiyatul masjid tahiyatul masjid illa ta zo ala khilafil asr ya inda bai yake hudu ba gaskiya ce aka yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma a takaice a gajarta ta
to dan haka wanda yake ba shi zuwa cikin masallaci ba sai ya fi masjid yake yi ba me ya ce eh wannan sai yake yi a dinan a waje yana yin sunna qabli ne ta juma'a ko ka tafi cikin masjid eh ka tafi cikin masjid sai ba ka ga masallaci ba dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ida dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn in an kaji ga masallaci kada ya zauna sai ya salla rak'a biki da ga masallaci ba haraba ba ta dauka hukuncin masallaci me dalili a kan wannan cewa haraba ba ta dauka hukuncin masallaci eh a wannan hadisi an yi bai magana haraba ba wala ba eh to haraba ba masallaci ne ita ba sai ya hadu ba ba ta in sai ya faɗi da masallaci dalili akan cewa haraba ba masallaci bace fi'ilin sayyidina Umar sai na Umar shine ya haraba sai da mutane suna yin zance a cikin masallaci sai ya haraba yake duk wanda yake so ya zance dauki zancen sa waje yaje yayi amma masallaci a kalle masa alfarmarsa da hurmarsa to raka yayin kan cewa kenan a waje duk da yake an yi masa haraba ta masallaci za a iya surutu amma a masallaci ba za a yi ba sai yana kan cewa kenan hukuncin haraba ba hukuncin cikin masallaci ba ko mutumin da yake da janaba zai ga jama'a haraba ko zai ga jama'a haraba ba eh zai ga jama'a bin ijma zai ga jama'a bin ijma don ba cikin hukuncin masallaci ba to raka in ban da wannan wanda ake istisna'i shine wanda yake cikin masallaci alhalin ne yana hudu ba shine kadai da zai yi nafila ba ai shine kadai zai yi nafila amma sauran jama'a ba za su yi nafila ba saboda wajibin sauraron hudu ba da yake tabo a cikin hadisi da manzon Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci ai ai da wanda suke sallah a cikin masallaci sai dai in yayi sallar ihraba ne masallaci ya ci har yayi sallar ihraba to wannan sai dan falala ta sallar jama'a zai samu wannan sai samu hukuncin wannan amma inda aka ce mutum ya zauna a masallaci inda sai aka yi ai sannan ya zauna a masallaci a wajen sallar sa musallahu idan kuwa masallaci bai tsaba ya zauna ne saboda sanni majalisin sa wajen hirar sa ya salla a waje to wannan bai samu ladan jama'a da ake nema a samu ba saboda ya bai shigo cikin masallaci ba ya haɗu tare da sauran mutane addu'a ce ake tun majalisa fi musallahu ya zauna a inda ya salla kaga shi ko mun bai tashi ya fita eh ai da zauna a musallatin sa ba hali na hudu da ba da yake aka yi yake haramun ne a sallar nafila yake ga inda bai tsaya da lokacin da lokaci ya ta inda bai tsaya yayin da lokaci ya takura lokacin da ake nufi anan wajen lokacin muktari na sallah da lokacin laruri idan lokacin muktarin sallah ya kusan fita sannan ka zo za ka yi sallah sannan ka zo za ka yi sallah to bai halatta kai nafila ba bai halatta kai nafila ba ka jinkirta sallar farilla domin in kai nafila zai sa sallar farilla lokacin ta fita ko ba haka ba kuma Allah yake inna salata kana da al-mu'minina kitaban mawquta saboda haka in kai haka ka tabbata farilla dan haka yayin da ya zama cikin ta lokaci ya kusan fita to da kamar da halatta mutum ya sallaci da yin nafila ba mutum ya tashi ya sani akwai tafsir Imam Malik yana da tafsir na wanda ya tashi rana ta kusan fitowa cewa idan lokaci zai ishe shi mutum ne ya tashi daga bacci bai yi safa'i da witri ba ko bai yi raka'atayn fajr ba ko bai yi sallah asuba ba da rana ta kusan fitowa da yayi alwala ya zama to abin da ya masa saura a lokacin shine ya sallah raka'a uku kawai da lokacin nan sai ya raka'atayn fajr raka'a biyu ya sallah asuba sai ya samu raka'a daya kafin rana ta fito witri sai ya zama to ya fadi idan kuma ya tashi zai iya yin raka'a hudu to sai ya yi witri raka'a daya ya raka'atayn fajr raka'a biyu sannan ya samu raka'a daya ta sallah asuba kama in ya tashi abinda zai iya yi kawai shine raka'a biyu ko raka'a daya sai rana ta fito to a lokacin nan ba zai yi tsiri ba ba zai raka'a fajr ba sai ya salla asuba domin ba zai iya samun nafila ba sannan zai samu farilla in ya tsaya zai samu nafila sannan farilla ba ta tsarka kuma tsare na tsare farilla shine wajibi tunda Allah ta'ala a cikin hadithul qudsi ya ce ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi bawa na bai kusance ni bai kusance bai nemi kusanci na ba da abin da ya fito yawa gare ni fiye da abin da na farlanta masa naka farko farilla ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ثم بعد ان بجد شيء بين قاره سامي كنتي دني تهني الناس في حد نسوش ترى كيف اجي فر الله ثم اجي نافل طب انا تابع وندا جي قايا لوك كان اجي وندا كان يوم فاروا ابي اي تحدي ابي اي تحدي اقوم اجي اما اما كما ابيتي لا يصلى اصلا بس باي رانا تاكو كان غرم غرم نافل انت غير فر الله وانا تذكرين saboda haka yayin da lokaci ya takura bai halatta mutum ya nafila ba sai ya kiyaye hukuncin lokaci kuma nan a lokacin sawa'un muftari ne ko laruri muftari ya zamanto kamar ba ka yi sallar azhar ba an kusa ai kiran sallar la'asar lokacin ke shiga in kace za ka tsaya kai nafila za a yi kiran sallar azhar kafin ka gama nafilan ka samu raka'a ɗaya ta sallar azhar to anan wajen sai ka kyale nafila sai kai sallar azhar ka sami ta akan lokacin ta ko kuma la rana ta kusan faduwa kaga lokacin da ruhi kenan ko na azhar da la'asar kana ta san faduwa kuma za ka yi sallar azhar ba kai sallar azhar da la'asar ba sai kace bar kai nafila in kai nafila din nan za ka saka rasa azhar ko ka rasa la'asar to wannan nafilar da za ka yi ta haramta don kun ka samu lada sai ka samu zunubi hal ne hudu kenan ko yace au ba'da khurujihi liman alayhi fard kuma bayan lokacin ya riga ya fita ga wanda yake farilla na kansa wato mutum ne lokacin sallah ya riga ya wuce sai ya tagalci a lokacin nan wato ba zai tagalci da yin nafila ba sai ya yi farilla kamar rana ta fito mutum da ya yi sallar asuba wal iyadu billah har rana ta fito kaga lokacin sallar asuba ya fita ko muktari da laruri duk sun fita yanzu zai sallar asuba to zai yi rak'atayn fajr eh to anan wajen abin da yake faɗa ya haramta ya haramta raka ajiyar raka ta fajr lokacin da ya yi shi din lokacin da ya yi shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi idan ɗayan ku ya bacci ko manta da ya manta da sallah da ya sallaci ta inda ya tuna to da ka daga ya tuna ya kamata ya shigalci da wannan bai shigalci da wannan abu wajibi a bisa sunna to wannan akwai na'am ahkam wannan abin da yake a matsayin Imam Malik kenan amma ni da kuma kokarin a wajen karatun da nake kai mu rinka hadawa da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam domin mu rinka bin abin da ya tabbata a cikin sunnah Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba za mu dauke ta ala itlaqi ha ba ta da kaidi ba sai an mata da baibai kaidin ta shine a cikin hali daya ya halatta shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo ba su samu sallar asuba ba suke bacci har sai zafin rana ne ya tayar da su yake a tashi a fita daga inda nan bacci ya same su je su fita daga wannan yadin sannan bayan sun fita akai alwala akai kiran sallah sannan suke rak'atayn fajr sannan ya sallar farilla to raka ga yayi nafila kenan ko bayan lokaci ya fita to kaga tunda ko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a kallan halin abin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nuna kan cewa halal ne to raka ake haram ne wannan da zai ba daidai bane to da cikin wannan sura babu ne shi mutum ya irin wannan shi ta in kun tuna wannan matsalar mun ambace ta a cikin wannan karatu na Muhammad gaya muku abinda mataba bi shi ta malamin idan lokaci ya fita ramuwar sallah hal huwa ala al-fawr aw ala al-karahi in lokacin sallah ya fita za ka rama ta ne nan ta ce bai halatta ka jinkiri ba ko ka halatta ka jinkirta ta shi abinda malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Shantiti ya hafiza kullu ayrin jayr shi ne cewa ya halatta ka jinkirta ta da niyyar cewa za ka yi ta ba ka jinkirta ta ba ta hanyar cewa ka rakkana ko ka shiga ta gabarinta ko ka tozarta ta ya halatta ka jinkirta ta daidai gargado da kadarin haja gargadon bukata wanda ya daga cikin bukata din kai sallar nafila wanda yake wannan kaulin riwaya ce a matsayin Imam Ahmad kuma shi ne mafi rinjaye saboda ya dace da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam to za mu kawo ne kai da rak'atayn fajr ko ka kowace nafila ma kamar alal misali mutum bai yi sallar azhar ba har rana ta fadi idan yaje yin sallar azhar da al'asar zai iya yin nafila ta kafin sallar azhar sannan yi sallar azhar ينافي أتباين صلى الظهر صلى يصلى العصر زي يي ده أصل السؤال متيأتي أكن غصة متيأتي أكن غنى أجي أجندا النبي صلى الله عليه وسلم ليه اللي تكمون فيه نفير جاي والله تعالى أعلم. ومن جمع بحاله عند صلى الناس لا كتير حرمته لو كتن صلى الناس لا كتير حرمته إن جام كذا جنس لو كتن يجي لو كتن صلى الناس لا كتير زمان فيها مكروه المكروه شيء أظن بيته إذا كيشي بذاك ساملادا بقى ما أنت بشي ذاك ساملادا شيء المكروه سبأنا حرام إن كيشي ذاك سامو زنيدي إن بكيشي بذاك ساملادا تشيك مكروه إذا كيشي باب الزنيدي أما أم بكيشي بذاك ساملادا طورا كتنها إذا كارد حرام نتوى إن كبر كون يدى بسكينك أقوي لادا أما شيء حرام إن كي أيكتا أقوي زنيدي شيك مكروه إن كأيكتا باب الزنيدي أما كون يدى بسكينك إن كبسو أقوي لادا يتي ويكره بعد طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس في برمح صلى النافلة كما ظننت ومكروه أبريكي باين هودو وراء الفجر كما عندما تجني كيني ونبيت يهودو وتجبت مستطيلا حتى وتتقفع بعد الفجر أمي ترى ونبيت يهودو وثلت صلى أصبعيكي شكا دقى باين هودو وراء الفجر إلى أن ترتفع الشمس حرانا يا زمن توتا دوكاكا ايدرن في غرغدن قوان ماشي والله يتي ياتي بايان ياتي والله بيانه بلوك تنسلع بايان هدور الفجر حبزوا هدور رانا كل هدور رانا يا زمن توتا رانا توتا دوكاكا ايدرن في غرغدن قوان ماشي غرغدن قوان ماشي شيني داني جوما شاجي dan shine daga nan zuwa nan wato kusan centimeter 20 kenan wa centimeter 20 to 12 wato 240 kenan kaga kusan wato meter 2 kenan meter 2 da kusan rabi ake da yawanci da suna kaddarawa a wajen da yawanci ni sharhohin da san zamani yanzu suna kaddara lokacin da cewa wato a meter 2 shine tsawon da zai zama to rana ta bar sararin sama ta bar kasa wannan lokaci yawanci a masallatai masu salon littafin lokacin sallah kamar shekul mu'addinina na madina a sarkin ladane ke nan to su ba sarki suke ce masa ba ka san nuna ke sarauta ni al'ilmi ko ana son sarauta saboda haka shugaban ladane su a cikin ce masa shekul mu'addini shehin ladane ni ko ana ce ce masa sarkin ladane to sarkin ladane na masallatin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina shi kaddara wanda yayi lokaci za a yi nafila shine minti 20 bayan lokacin hudowar rana yanzu alal misali rana tana hudowa karfe 7 saura minti 10 ko to saboda haka karfe 7 da minti 10 shine lokacin da za a yi nafila minti 20 bayan hudowar rana minti 20 bayan hudowa shine daidai lokacin da rana za ta zama to tsawon idaran ki amma ko daga minti 10 sai in ka tsaya ka duba da safe za ka gani daga minti 15 ma rana za ka ga ta kusan kaiwa wannan mita 2 din amma dai in tiyaban ka bada minti 20 bayan hudowa rana kafin kai nafila yawanci wanda suke kokarin zama bayan sallah asuba su sami a raka'a biyu zamu ladan hajji da umra bisa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya sallah asuba sai ya zauna a inda ya sallah ina ambaton Allah sannan bayan hudowar rana ya tashi raka'a biyu za a ba shi ladan hajji da umra cikakku to yanzu na ce wannan sai ga an zauna din amma kuma ne yakan ajira wannan dan minti 20 din sai ga daga zarar shi da saura minti 10 sai a miƙe a so masalla to wannan a cikin lokacin wannan lokaci ma sai a fada cikin lokacin hali tunda rana baka gama fitowa ba dalili ne dalili akan wannan ta wannan lokacin makruhi ne hadisi da dama daga cikin akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata ba'da subh hatta tartafi ash-shams yazo da wannan riwaya babu sallah bayan as-subh ne sai ce bayan ba'da subh bayan asuba hatta tartafi ash-shams hatta rana ta dago ta daukaka a wata riwayar kamar hadisin Abu Hurairah la salata ba'da subh hatta tatlu ash-shams babu sallah bayan sallar bayan asuba hatta rana ta hudo to kaga hadisin Abu Sa'id ya fassara ma'anar hudowar rana irtifa'uha hatta tartafi ash-shams kamar yadda nan malami an baka a cikin izziya إلى أن ترتفع الشمس حرارة وقتها وتتي أو كل شيء يريد الشباب يريد الرمح والبيت يريد الماء دوات ما في أي شيء ما جاء أثنين حديث يا جاء أثنين ون حديث نعم صلى الله عليه وسلم يا أكون مسألة أنا وجا وأنا سألت أي شيء حديث ليك باين صلى باين أصبح هذا في معنى باين صلى أصبح saboda haka lokacin karhanki a wajen ki daga zara an ce assalamu alaikum har kuke har hud har tagowar rana wadan kuma suka ce a ba'da tulu'ul fajr saboda wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri suka ce as-subh da ake nufi anan wajen ana nufin asuba ba sallar ba lokacin asuba shine hudowar al-fajr da kuma cikin raka'atayn fajr fa kuma raka'atayn fajr ma ya kamata a ce makruhiyati to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata ba'da tulu'il fajr illa rak'atayn fajr babu salla bayan hudowa al-fajr sai rak'atayn fajr dan haka yadda cikin malamai akwai wanda ya tsananta ma kamar Sa'id ibn Musayyib in kai ganin yana yin nafila bayan hudowa al-fajr kafin salla asuba bayan rak'atayn fajr sai ce masa suna jin tsoron cewa wannan sallar da yake azaba za a yi masa da zai domin ya taba hannun annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ba a yin salla bayan rak'atayn fajr bayan hudu a cikin rak'atayn fajr to sai dai ga wanda ya rak'atayn fajr a gida sai zo masallaci zai tafi yatul masjid ne ko ga kai garaje zai tafi yatul masjid ko fa aka samu riwaya tan a masabar Imam Malik ma a cikin risala yace in mutum yaje yana da gadi ko ya tafi yatul masjid ko ya zauna abinda yasa suka ce ya tafi yatul masjid saboda lokacin karhancin ba mai tsanani bane kita suka ce zai yin rak'atayn fajr a zai yin tahiyatul masjid wa sahih abin da ya kamata kenan saboda akwai dalilin ka to in mutum ya shigo sai a dan haka hanin akan sallar da ba ta da dalili ne domin kuma shi kanka Imam Malik rahmatullahi alaihi sama wanda yake da wurdi na dare da witri ya makara har al-fajr ya fito bai yi ba kuma akwai lokacin da zai iya samu ya dan yi daidai gargado kafin a sada kafin a yi sallah asuba zai iya ramawa to ra kuma mutum ya tashi bai ta fa'i da witri ba ya saba yana yin fa'i da witri a karshen dare ya tashi bai ta fa'i da witri ba ha an tara a salati saboda haka sai zai iya yin fa'i da witrin sa bayan a salati sai ne ya rakata al-fajr bai shiga cikin halin wannan hadith din ba dalili kuwa shi ne saboda fi'ilin sahabbai Imam Malik ya kawo sahabbai da suke wannan shine mazhabar su daga cikin su akwai Abu Darda da afwan da Abu Darda ba Abu Ayyub al-Ansari da Ibn Ali ibn Abi Talib da Abdullah ibn Abbas da dai adadi suna nan a cikin muwatta Imam Malik ya kawo riwayoyin aikin su wanda yake nuna kan cewa sun rama safa'i da wutrin su bayan al-fajr ya fito kafin su sallar asuba saboda haka za a iya raman za a iya abinda kawai ake rufa a yi na nafila shine irin wannan wato nafilar da yake mutum yana yi da daddare bai samu yayi ba zai iya yi bayan rak'atayn fajr amma in ba haka ba in mutum ya rak'atayn fajr ba lokacin da zaka ce to gashi ka zo musamman in masallaci yana dan bada lokaci kafin a tada sallah sai kuma kai kana fulfuli ba in kai haka ka saba sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya hana lokacin da karhanci kamata yayi in kai rak'atayn fajr ka zauna ko kai addu'a ko kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai ta istighfari ko kuma kai abin nan karatun alqur'ani shekul islam ibn taymiya ya kasance shi a wani lokaci yana ganin ba abin da yake karfafa shi a cikin wannan rana irin ya hayya qayyim la ilaha illa an a wani lokaci ce iyo wannan sai jiranar wato kamar zaki zai fito kowa zai iya fitinta za ta karfin zuciya amma wannan yana da ba wai an ce sunna bane inda dai ba kuma za a ce wai wani wurdi ne ake bayarwa ba shi dai yayi da ita wannan halal ne dai an ba abin da mutum ya ambaci Allah da sauna zikiri da yaso saboda haka daga lokacin bayan hudowa al-fajr har rana ta hudo ba a yin nafila saboda haka ba a nafila bayan sallah ba bayan an yi sallah ba to wannan shine idan ka rasa raka'atayn fajr in ka rasa raka'atayn fajr akwai riwayoyi da suka bi amma riwayoyin akwai magana akan ingancin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi sallah asuba ya zo zai fita sai ya gani mutum yana nafila sai ya tsaya da ya gama ya ce masa sallar asuba raka'a biyu ce sai ce ya rasulullah ban yi raka'atayn fajr bane shine nake yin shi yanzu sai ya shiru ya tsaya to wannan 20 sa da bai masa inkari ba ya nuna yin wannan ya halatta. Yin wannan ya halatta, saboda haka ya halatta in baka samu sallar asuba ba, in baka samu karamar fajr bayan sallar asuba karama, amma ba daga an yi sallama ba za ka tashi karama. Domin in kai daga an yi sallama, akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisin Muawiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sadar da sallah da wata sallah har sai mutum ya fita daga cikin masallaci ko yayi magana. Magana shi ne kake ganta da yin zikiri, saboda haka bayan kai azkar za ka tashi karama rakatul fajr. Amma shi ma al-aula wajen ramar rakatul fajr karama ta bayan hudowar rana, saboda hadisin ibn Abi Hurairah da akwai hadisin Abdullah ibn Umar, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda rakatul fajr ta kuce masa ya sallace ta bayan ma bayan al-ishan wa az-zawal, mutum ya sallace ta tsakanin hudowar rana da lokacin zawal. To haka wannan da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa wannan shi ne yake shi ga wannan ikrarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta wannan ko ya yi umarnin da shi wanda ya umarni da shi ne yake wannan ta ayi da yi inkari ba. Kuma ma akwai magana a cikin ingancin hadisi, akwai malaman da suka inganta, Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi, amma akwai malamai da dama da suka rauna hadisin, wanda yake kuma Ibn Rajab yana daga cikin su, kuma kauli da cewa hadisin mai rauni ne yana da karfi sosai. Dan haka al-aula idan mutum da ya tawar ka akil fajr ba ya yi ta da safe, sai dan yana jin tsoron cewa zai shiga cikin tsakaniyar duniya a Yaman ta, to sai ya yi ta bayan sallar asuba. Saboda haka wannan lokaci da aka yi na karhanci an kayyade shi da wannan hali, idan bayan idan kafin sallar asuba ne da rak'atul fajr shi ba makruhi bane, in bayan sallar asuba ne ga mutum ya yi ramuwar rak'atul fajr ga wanda yake yana so ya rama a wannan lokaci ya halatta gaishe, amma in banda haka ba a yin wata nafila a wannan lokaci. Wa ba'da fardhi al-asr, da bayan farillar sallar al-asr, ila an tusalli al-maghrib, har sai kai sallar maghriba, bayan kai sallar al-asr ka ga yake bayan farillar al-asr har sai sallar maghriba, wannan lokacin za ka yi kasa kashi biyu, ko bayan kai sallar al-asr zuwa faduwar rana, ko ba haka ba za ka bi wannan, sannan bayan faduwar rana zuwa sallar maghriba, duk ya shiga cikin wannan lokaci bai kasu cewa tun daga bayan sallar farillar la'asar har ta ta sabanin malamai a cikin wannan, daga bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana wannan babu sabani a wannan a dawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan lokaci makruhi ne a yi sallah, amma daga faduwar rana zuwa sallar magariba wannan a mazhabin Imam Malik ne kawai aka ce makruhi ne a yi sallar nafila. Amma kamar yadda ya tabbata a cikin sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Anas ibn Malik yace ya ga sahabba yace in aka kira sallar magriba sai ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna gaggawa suna samun wuri a bayan al'amudan masallaci domin su sallar nafila, hatta wanda bai sani da in ya shigo cikin masallaci sai ya dauka har an yi sallar magriba ana ta nafila bayan sallar magriba, saboda yawan wanda suke wannan sallar. Kuma aka tambaye shi, shin kuna yin sallar nafila kafin sallar magriba? A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake eh, yana ganin mu baya umarta mu baya hana mu. Kuma akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib ana ukun yake liman sha, ku salla kafin magriba, ku salla kafin magriba ana ukun yake ga wanda yake. To da haka kaga ba wannan maganar ta malam Ali ta fi zamu kayyade ta da wannan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya halatta yin nafila bayan faduwar rana zuwa ayi sallar magriba. Abinda yasa Imam Malik ya karaha yake wannan lokaci shi ma na karahiya ne, makruhi ne a sallar magriba a lokacin. Imam Malik da yake mutum ne mai malami ne mai hangen nesa, yana duba abinda yana gudu, saboda shi a wajen sa sallar magriba lokacin ta takurare ne, daga rana ta fadi ana sallar magriba lokacin ta ya fita. To kaga aka ce za a shagalta da yin nafila za a fitar da sallar magriba daga lokacin ta, saboda haka shi yasa sai yake ba za a yi nafila ba bayan sallar magriba har sai an gama sallar magriba tukuna. Amma kuma abinda muka ringa da hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As da sauran hadisai wanda muka ambata yayin lokacin sallah cewa sallar magriba lokacin ta yana karewa da bacewar shafaqi, da kuma wannan hadisai na ayyukan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin lokacin cewa babu laifi a yi nafila bayan sallar magriba amma a taƙaita ta, amma ya zamanto a shagal shi da yin nafila a tsawaita har a jinkirta sallar magriba, to wannan zai zamanto kan cewa an tozarta farilla kafin sallar magriba bayan faduwar rana ba. Oh, نعم كاتب سلم مجربة. وعند أذان الجمعة للجالس haka zalika yayin da ake kiran sallar juma'a da wanda yake mazauni a cikin masallaci kana zaune a cikin masallaci kana bi an fara kiran sallar juma'a sai ka tashi kai nafila a matsayin cewa sallar juma'a tana da nafila kafin ita wannan makruhi ne sallar juma'a ba ta da nafila kafin ta amma in ka shiga cikin masallaci za ka tafi cikin masjid kuma za ka iya yin nafila fili mutlaqan kamar da aka yi salat suna yi in suka zo wurin sallar juma'a za ka ga suna kai nafila sai kai salloli har liman har sayyidina umar ya fito lokacin sayyidina umar kenan daga sayyidina umar ya fito shikenan sai kuma su daina yin nafila to amma daga an kira sallah ta kace za ka yi nafila wannan makruhi ne saboda ka nuna cewa kamar sallar juma'a tana da wata sunna qabliya da ake yin ta yayin da ake kiran sallar ta wa ba'da fardil juma'a fi musallaha da kuma bayan sallar juma'a a wajen da ake sallah a wajen da kai sallar juma'a din shi ma makruhi ne ana idan da sallar juma'a tana zaune a wajenka ka tashi ka sallar raka'a biyu domin wannan sai ya zama ta tamkar kace ne tamkar tana nuna cewa ai raka'a biyu nan da ake ta sallar juma'a ba ta isa ba sai ka hada wata raka'a biyu sai ta nemo ayoyin da mutane inkarin wannan bisa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sajar da sallar fardila da wata sallar har sai mutum ya fita daga cikin masallaci ko yayi zanci to idan mutum bayan yayi azkar ne zai iya sallar raka'a biyu ولا تكره عند وقت الاستواء سلر نافلة باتا باعك ان ايوتا يعين لوكشن الاستواء لوكشن الاستواء انا مثل لوكشن دراتي تبيدي اتكي السماء لوكشن زوال كينا لوكشن زوال لوكشن سلر واتي وانا لوكشن دي بامكروه داني مثل يسلر او جو امام مالك امام مالك يا جينا وانا ابيسا ايك متانا من جينا ضد شوى يا رويتو اتكلموا حديث سنابوشي بيش عمر صلى الله عليه وسلم يا هن صلى bayan sallar asuba har rana ta fito da bayan sallar al'asr har rana ta fadi da kuma lokacin da zawali da kuma lokacin da inuwa take tsayuwa a tsakiyar rana wato a tsakiyar tafiyar rana kuma imam malik duk da rawaito wannan hadith din da yake cewa mutanen madina malamai manya da yarisuka dukkaninsu suna sallah a wannan lokacin da yake wannan hadith din in ma dai ya zama to an shafe shi da wani hadisi wanda yake bai sani ba su yanda malamai sun sani ko kuma da wani dalili saboda haka ya rinjayar da al'amal akan wannan hadith din dama yana daga cikin usul din imam malik cewa hadisi da aka rawaito shi da isnadi guda daya idan ya zama to cewa ya saba da aikin mutanen madina sai ya kaddamar da aikin mutanen madina wa sahih wannan hadith din kuwa ba da isnadi daya aka rawaito shi ba akwai hadisin sunabi akwai hadithin Uqba bin Amir al-Juhani wanda yake hadithin sunadin shi kanka Imam Malik ya rawaito hadithin Uqba yana cikin sahih Muslim yace sa'o'i guda uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana mu ni sallah a cikin su ko mu binne gawa a ciki bayan sallar asuba har sai rana ta dago da bayan sallar al'asr har sai rana ta fadi da kuma ya hina ya kuma qa'imun al-zahira da kuma lokacin da rana take tsayawa a tsakiyar sama da haka wannan hadith ne da kuma sauran akwai waɗansu sahabbai da sirrai wannan wanda yake kanta hadith ne mashhur da haka wannan shine matabar mafiya yawan malamai cewa a wannan lokaci shi ma bai halatta a sallah ba to a zahir waɗannan lokacin kun ga yanda dai aka bambanta lokacin da ba a sallar nafila kashi biyu akwai lokaci da suke na makruhi ne ko lokaci da suke na haramu ne to a wajen waɗansu malamai da baki ɗaya lokacin da na makruhi da na haramun ɗin dukkanin su haramun ne a yi sallar nafila to amma sai suke saɓani kowace nafila ce sai kuwa ana ƙayyade wata mafiya yawan malamai suka ce kowace nafila ce imam malik da imam abu hanifa suka ce kowace nafila ce imam shafi'i yace a'a in sallah tana da dalili ita ba ta shiga lokacin tarhanci ba idan mutum ya sallar tana da dalili kamar ya zamanto yana da kamar tahiyatul masjid sallah shi ne dalili kamar mutum yayi alwala ya tashi yayi nafila a matsayin sunnar yin alwala sallah shi ne dalili wanda ta zo a cikin hadisin Bilal cewa yana daga cikin fi'ilin Bilal da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi akan cewa shi ne ya kai shi matsayin da Allah ya shigar da shi aljanna ne wannan nafila ko kuma kamar yayi dawati
mutum ya dawaci sai raka'a biyu bayan dawaci, sai da kaga nafila da mutum zai bayan dawaci ta ga dalili, ba sai ina dalili ba shi wanda zai ina dalili. To suka ce idan sallah ce mai dalili irin wannan, to mutum zai ta koda a lokacin da aka ce ba a nafila ne, koda lokacin da aka ce ba a nafila ne. Su kuma Imam Malik ya ce a mutlaqan, saboda tunda an ce an hana a kaddamar da hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, abin da na hana ku nisance shi, wa ma amartukum bihi fa atimmu ma istata'tu, abin da na umarce ku da shi ku yi gargadin iko. To raka ne fi karfi hali ko umarni hali ya ji, to raka sai rinjayen da janibin hali, to idan ka salaman salaman kada kai nafila, an ce to nafila in ka fuga masallaci gurin fita da sababi su, amma kuma an hana ta abin da aka hana ka cewa kai ka bashi gaba daya. To wannan shine mafadar Imam Malik. Amma idan muka koma muka ga filin sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam haka kan wannan suke sabani, su sayyidina Ali da sauransu da su Aisha ana yin nafila in ta da sababi, amma sayyidina Umar ba ya hana dan dukan mutane yake iya ganin suna sallah bayan la'asar dulala yake musu. To abinda zai karfafa abinda gaskiya in mutum ya duba matsala ta wannan wanda take ne tsananin rikici tsakanin malamai, wanda har ya sanya Imam Shawkani yake cewa mutum ma in ya zo masallaci kada ya shiga masallaci lokacin da ba a nafila, ya zauna a waje kawai saboda ya fita daga cikin wannan sabani. Domin in ya shiga ga shi an ce nafila, kuma ga shi an ce kada ya nafila, saboda haka kuma babu abin da zai riga da ɗayan akan ɗayan, yake kada ka shiga masallacin kawai. To wannan ishara ne ga irin yadda matsala take tawaiha ka yi tarjihi. To ni dai a bisa gajeren ilimi na da gajeruwar fahimta ta, ina ganin lokacin iri biyu ne, bayan sallar la'asar har zuwa da rana kafin rana ta fadi, lokacin da yake na karhanci din kamar da yake a matsabar Imam Malik. Wannan mutum in yana da in akwai nafila ta sababi zai iya yin ta, domin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi nafila a wani lokacin bayan sallar la'asar, daga cikinsu akwai Tamimu al-Dari, yana nafila sayyidina Umar ya zo yi masa bulala yana cikin sallah, sai Tamimu al-Dari ya ce masa sayyidina Umar yana haka, ya ce wato zauna, sayyidina Umar ko ya zauna, yana kuma sarkin mu'minai fa ya zauna, yake bari in zauna in ji yadda za a yi. Da ya sallama shi yasa zaka dike ni, yace baka san na hana ba, ce ina yin ta tare da wanda ya tuka alkhairi yana ganin na mai inkari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai na wace ya Tamimu al-Dari ya Abaru Qayya, ai da kowa irin ka ne, wallahi ba zan doki kowa a kanta ba, da kowa irin ka ne, wato mai fahimta irin ka, ya san lokacin da ake yi da lokacin da ba a yi. Yace abinda nake gudu kar waɗansu su ganku kuna yi, su kuma in suka yi suka fara nafila ba za su daina ba har rana ta fadi, har su shiga lokacin da aka haramta a yi sallah, sai lokacin da rana take faduwa, lokacin da ake kama da, saboda haka suka ce sallah bayan sallar la'asar hali ce faddan lidzari'a, don za ta hana wato abinda zai kai ya zuwa ga ainihin babban ainihin sakon shine kai sallah yayin da aka ce mushrikai suna yi mace dan sujada, kada kai kaba da shi, wannan haramun ne a lokaci. Saboda haka an hana sallah bayan sallar la'asar ne don kar wadan su tayi har su shiga lokacin hali. Idan haka idan mutum ya san lokacin hali din, idan ya zo ya zamanto ya shiga cikin masallaci akwai alhali lokaci ne na zawatul asbab, alhali lokaci ne na karhanci, to zai iya sallar zawatul asbab. Amma idan mutum ya shiga cikin masallaci lokacin da rana take faduwa gab da za a kira sallar magriba din, ko ranar ma tana faduwa, saboda tsananin da yaje da illan da aka fada na rashin na hana sallah a wani lokacin da kan cewa kada mutum ya kama da mushrikai, to a nan wajen kada mutum ya sallah. Kuma da yake lokacin da dan kankani in mutum ya shigo la alai sai ka tsaya, ka dan ka tsaya baka zauna ba, balantana ka saba hadisi cewa ka zauna baka tafi cikin masjid ba, baka yi sallah ba, balantana kuma a ce ka saba hadisan da suka hana sallah a wannan lokaci. Haka zalika wajen lokacin hudowar rana. Haka wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyina Muhammad. Ina ganin akwai sai kabiya ta ɗaya sai da ke insha Allah, ina ganin suna cikin ambace ta a nan wajen shine kamar hukuncin sujjadar tilawa, amma tunda akwai babu sujjadar tilawa da zai zo nan gaba ma yi maganar ta a lokacin, shine yin sujjadar tilawa a lokacin karhancin sallah ko haramcin sallah. Bari bayan sallah, bayan an kira sallah insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kafin in fara amsa tambayoyi, akwai bukata da Allah muna kira ga wanda da Allah wanda yake shi wanda suka dauki karatun da aka yi na makon da ya wuce, wanda suka dauka ko a wayar su ko a makon, da Allah muna neman alfarmar wanda ya ɗauka ya rikodin ɗin abin a cikin kafi ya kawo maladan, saboda wanda aka ɗauka a na masallaci ya goge bai yi ba, kuma akwai buƙatar maimakon a ce an sake maimaita darasin ya zamanto an yi. Haka zalika nima da nake ɗauka a cikin nawa bai yi ba, don haka muna roƙo da Allah ga waɗanda suka ɗauki karatun wanda zai mana sadaka da wannan, insha Allah Allah zai ba shi ladan sadakatun jariya shi ma, tunda duk wanda duk lokacin da aka yi dabin aka ba mu waɗansu zai zamanto shi ma zai samu ladan. Alaikum assalam. A akwai wanda ya rigata, amma duk wanda suka rubuta takarda duk sun rigata, bari mu amsa na wanda suka rubuta takarda. Wannan yake mutum ne janaba ta kama shi cikin dare duk da lokacin sallar asuba, gashi kuma yana jin sanyi ba zai iya wanka ba, sannan babu wani abu da zai yi taimama sai ya yi ta karfe 9 na safe. Menene hukuncin sallar sa a wannan lokaci? Wanka ba. Wannan yana da tafsiri. Shi yin wankan zai sanya masa rashin lafiya, ko kuwa zai ƙara masa rashin lafiya, su dama ba su da lafiya, rashin wankan zai daɗa ƙara masa rashin lafiya, ko ya sanya shi jinkirin waraka. Idan ku kawai zai sanya shi ya shiƙe ne ba tare da ya samu samura ba ko ciwon kai, to wannan ba uzuri ba ne, ba uzuri ba ne. Sannan kuma yayin da ya zamanto yana da uzurin cewa yana kyautata zato, ko da wai ko ne ya gaya masa ba, in shi a san kansa ya san ɗabi'a, yana kyautata zaton kan cewa zai samu rashin lafiya, ko da ciwon kai ne zai samu, ko da atishawa zai kai ta mura, wannan uzuri ne. To iya da wannan uzurin, to ai zai iya dafarwa, musamman garba sallah asuba ne, wajibi ne kuma ya tashi ya dafa, tunda mala yakin mun wajibu illa bihi fa huwa wajib. Abinda wajibi da zai yi da kai da shi dole shi ma ya zama wajibi, saboda haka ya tashi ne ya dafa wannan ruwan, wajibi ne. Idan ya kasa ba zai iya dafa ruwan ba, ba zai iya dafa ruwan ba har zuwa fitowar rana, ya san ba zai iya dafa ruwan ba, saboda haka ta kenan ba shi da hanyar da zai amfani da ruwa mai ɗumi, ko ba haka ba har zuwa fitowar rana, to a lokacin ya kamata, a lokacin ya wajaba ya taimama. To amma ya ce shi ma kuma ba shi da hali da zai taimama, to ko ya neman rashin halin da zai taimama gida ne gaba ɗaya, duk tayin ne ko menene, almuhim dai shi ne ya sani ba shi da halin da zai taimama, saboda haka ya zamanto shi ne wanda malamai suke ce masa ya sunansa kafirul tuhuran, wanda ya rasa ababen tsarki guda biyu, ba na alwala ba na taimama, wannan ne hukuncinsa, ya salla a haka. Abinda muka rinjayar kenan sau da yawa a cikin kafin mun tsara mun wannan a cikin babin a cikin kafin mun lokacin da muke kafin abwab at-tahara, cewa fasilat tuhurain, wanda ya rasa ba shi da halin yin alwala, ba shi da halin yin taimama, bai halatta ya jinkirta sallah ba har lokacin da ya wuce, a bisa abinda muka rinjayar, kuma wannan shine masabar Imam Malik, a bisa ingantacciyar riwaya take masabar Imam al-Bukhari, sai ya salla a haka, kamar yanda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tafi neman abin yin Aisha ummul mu'minin, a lokacin ba a saukar da ayat taimama ba, ba su da ruwan da za su yi sallah, lokacin sallah ya yi, saboda haka sai suka yi sallah a haka ba alwala, domin kuma lokacin ba a saukar da taimama ba, saboda haka sai Imam al-Bukhari ya ce to haka dalika ma yin qiyasin akan wanda bayan a saukar da taimama ya rasa yadda zai yi, to tamkar halin shi ne sai su yi sallah a haka. Wannan yana yawan faruwa da wanda suke jirgin sama, a cikin jirgin sama irin wannan zai iya samun mutum, mutum a cikin jirgin sama ya mafarki kaga ba zancen wanka, ba zancen taimama, saboda haka sai ya salla a haka, ba wanka ba taimama, kuma ya sauka ba zai rama ba, saɓani wanda suke cewa in ya sauka sai ya rama, babu dalilin da zai rama, tunda Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum. Sannan wannan yake menene hukuncin lecture wacce makarantun jami'a suke shiryawa har a cikin daidai lokutan sallar azhar ko la'asar, idan lokacin zai fita haramun ne mutum ya jinkirta sallah, don saboda wata lecture har lokacin zai fita, a nan wajen sai su kiyaye sallah din, su nemi izinin su fita domin su je su yi sallah, bai halatta mutum ya jinkirta sallah ba har lokacin zai fita na muftari, ballantana ma kuma har na laruri wal ilmu indallah. Na'am. Wannan da wanda suke sallah a masallaci ne, sai dai mata, tunda mace an ce inda ta yi sallah a cikin inda ɗakin ta shine masallacinta, in mace ce in ta yi sallah a ɗakin ta ta zauna a inda ta yi sallah, ta yawan nan za ta samu ladan. A wannan ana magana ne da wanda ya yi sallah a masallaci sannan ya zauna a wajen da ya yi sallah. Nan ma malamin Sheikh Muhammadu Mukhtar hafizahullah yana cewa zahirin nafsi ka zauna inda kake da haka ko tashi ko kaje ka dauko Qur'ani ka rasa wannan ladan sai raka in zaka da haka ka tashi shi da Qur'anin ka a kusa da kai yake saboda kiyaye yake saboda matsala ce ta falala sai ka tsaye binta da zahirin nan wadansu ne suka ce a in dai kana cikin masallaci in dai kana cikin masallaci kana da wannan hukuncin na'am
Ibadulaiki
a kan wannan ban amma a kamar yadda Najma Lamu yana fatuwa da kai Sheikh Muhammad Hafizahullah yana cewa amma har ya kama abin wanda yake na maslahar al'umma da ya sanya su ya zama tokan cewa su yanke sannan sake dawowa in lokacin wata sallar ya yi sake yankewa sake dawowa wannan zai tasiri a kan abin da suke yi zai sanya musu ƙarin haraj za su iya haɗa sallar asahar da al'asar ko sallar magariba da isha a su yi tare wallahu ta'ala a'lam.
نعم
ko saboda sallar tilqa'iyyan ta fita daga wannan ta farilla tunda akwai farilla da ya kamata a ce kai saboda haka ba za ka kullu a matsayin ta farilla ba dan haka sai mutum ya mai da ita nafila din sai daga sufiyoyin shangaliya daga sufiyoyin sai da ke da amsalar malikiya bane amsalar hanabila kamar kana sallar tafa'i da witri a bayan liman sai raka'a ji ka dauka zai sallama zai tafa'i sallar ya sallama ya kawo witri sai ga da raka'a biyu ya miƙe ya mai da ita witri dan ana witri da raka'a uku to sai ta mayar da niyyar ka ta zaman to wuturi take wannan ya inganta asali ne yake ba a matabar Malik ba a matabar Imam Ahmad ibn Hanbal da ta saboda a cikin shi ne nafila ana sauƙaƙawa abinda ba a sauƙaƙawa a cikin farilla na'am a zaki canji mana farilla ba ta canji ba ta kulli ba tunda ka riga ka tuna fa'ita yanzu tunda ka tuna fa'ita wannan tana wadda kai musallar suke ce maka ta bata wannan farilla sai da ka kulli ba a matsayin farilla tunda ba ka kulli ba a matsayin farilla amma ba ka zama ta batila ba sallah ce ingantacciya sai dai ba wanda za ta wadatar da ita ba ga wanda za ta wadatar da kai ba akan farillar da ake binka tunda ku sallah ce tabbatacciya to za ka yi mai da ta zama ta nafila na بدي بدي ركعة الفجر بعد أنا صلى ثم النبي صلى الله عليه وسلم ياشي إذا قمت الصلاة فلا صلاة بعد المكتوب فلا صلاة إلا المكتوبة زي رامة منا ثم بدي ركعة الفجر بزي رامة وده رامة رنا بزاي كوي رامة بعد صلى أصبع كوي رامة بعد هدوء الرامة نعم ai da malam mubarak ai ba sai kin kawo duk aqwal din ba shi yasa yake kauli da yake sahihi wanda bai samu ruwa ba da wanda bai samu ga wanda bai ba shi da ruwa alwala ba shi da halin taimama aqwal sahihi kauli guda hudu ne amma ga wanda dai muka faɗa wanda yake shi ne mafi rinjaye tunda mahalli ne na fatawa ba mahalli ne na bayanin al aqwal da tarjihi da sauransu na'am na musamman bayan an yi sallar ratiba al'asali shine ya halatta a maimaita jam'i a masallaci bayan an riga an kulla jam'i saboda hadisin Abu Sa'id a cikin Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sallah wani sahabi ya zo bi sallah da yace akwai wanda zai ma wannan sadaka fi sallah tare aka samu ne take sallah tare da shi kaga ne cewa wannan asali ya halatta yau to sai dai yayin da ya zama ta cewa yin haka ya hadu da wato manufa ta barna ko kuma zai kai zuwa ga barna sai a hana dan wannan barnar ba wai dan aikin da ya halatta ba, wanda ke cewa dalilin fatwar malamai da dama daga cikinsu akwai Imam Malik da Imam Shafi'i kan cewar in bai halatta a yi wata jama'ar ba bayan masallacin da yake da liman ratibi. Dalilin shi ne kan cewar akwai mummunan manufa a cikin, akwai mummunan abin da zai kawo a kan wannan, sai zama to kan cewa waɗanda suke da wani mummunan nufi ko kan so su ware kansu da al'umma ko suna so su soki limamin ko suna so su kawo fitina a cikin al'umma, sai zama to sai ba za su zo su yi sallah ba sai an gama sannan sai su zo su sada jami'insu. A hankali kaga sai su tattara duk masu irin wannan ra'ayin, sai karan ka ga ana cewa za a yi liman tawaye a tsige liman da wannan barna ce. To da aka suka ce bai halatta a wannan ba, suka ce amma idan a masallaci ne kamar na kasuwa kamar wanda ka faɗa ko kuma masallacin hanya babu laifi a wannan, saboda wannan ɓarnar babu ita a wannan sura. To da aka nan za ka gane kan cewar wannan malamai sun duba maqasidu shari'a ne, ba sun duba asalin sura ba ne. Asalin sura ta halatta, amma abu ko da halal ne idan zai kai zuwa ga ɓarna shari'a tana hana shi. Ma an tambaye shi ta ƙarshe saboda lokaci. Zai wutirin sa wata ya yi shafa'i sai alwala ta fitari, sai zai sake alwala ba sai sake wani shafa'in ba, sai ya wutirin sa kawai raka'a ɗaya. Ana wutiri raka'a ɗaya babu laifi. Kuma an yi Abdullahi ɗan Umar yakan yi shafa'i sannan sai ya je ya sa a yi masa waɗansu abubuwa, ya yi umarni a yi masa waɗansu abubuwa, a gyara masa wannan a gyara masa wannan, sannan ya tashi ya wutiri. Ba wajibi ba ne sai an sadar da shafa'i tare da wutiri, ba kuma wajibi ba ne sai ba a sallar wutiri shi kaɗai sai an yi masa shafa'i kafin shi. Saboda haka wannan sura babu laifi, zai iya in ya dawo ya alwala sai ya wutirinsa. Allahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulina nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.